fait tourner la bœuf. On te fait bouger la tête parce qu'on est dur dans les flots. C'est Kevin Style dans le rap pour redorer le game. On veut vous sous-doser les zones avec des flots qui pètent les plombs. Nouveau king du biz, nigga. You're only from America, direct from Washington.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalabasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litini 20 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Hadiza da kanin labarai.
To Ibrahim, a yau Litini, asibitoci 45 a jihar Florida da ke kudancin Amurka sun ba da rahoton cewa gadaje sun kare a sashen da ake kula da marasa lafiya da jikinsu yayi tsanani, wato sashen da ake kira intensive care unit a Turanci. Haka kuma a yau Litinin, hukumomin Iran suka aiwatar da hukuncin kisa akan wani tsoho mai fassara wanda aka zarga da yawa Amurka da Isra'ila ayyukan leƙen asiri. Sannan a jiya Lahadi ne, jama'ar ƙasar Siriya suka kada ƙuri'unsu a rumfunan zaɓe 7,000 ciki har da yankuna da dakarun ƙasar suka ɓato daga hannun sojojin 'yan adawa cikin shekaru 2 da suka gabata.
To kanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji ƙarin haske kan harin da 'yan bindiga suka kai jihar Kaduna, Najeriya.
Akalla sama da mutum 120 kowannensu da manya-manyan bindigogi suka firgita mutane sun kada dukkanin dabbobin da ke wannan wuri, kuma har sun kashe mutane guda 3, sannan kuma sun raunata mutane daga ciki.
Bayan kashi na biyu na labaran duniya, za a ji yadda rashin ruwan sama da matsalar tsaro ke barazana ga rayuwa a yankin Difa na Jamhuriyar Nijar.
Duk kasuwan da kaje ka tadda an kawo shanu, yawanci shanu za a saida su ne a je a biya a amso mutane, saboda wani lokaci ko labari kawai in an kama za a je a saida a je a kai kudi a amso.
Sannan za a ji yadda hukumomi a Najeriya ke shirin daukar matakai kan manyan mutanen da ke saba ma ka'idar yaki da cutar corona a filayen jirgin saman kasar. Kamar kowace ranar Litini, yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar dan adam. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Litinin, asibitoci 45 a jihar Florida da ke kudancin Amurka sun ba da rahoton cewa gadaje sun kare a sashen da ake kula da marasa lafiyan da cikinsu yayi tsanani, wato sashen da ake kira intensive care unit a Turanci, yayin da yaduwar cutar coronavirus ke ci gaba da durƙusar da fannin kiwon lafiyar kasar. Jihar ta Florida ta ba da rahoton samun ƙarin sama da mutum 12,000 da suka kamu da cutar a jiya Lahadi. Rana ta biyar kenan a jere da jihar ke ba da rahoton samun sama da mutum 10,000 da cutar ta harba a yini ɗaya. Yankin Miami ya kasance wanda yaduwar cutar ta fi tsanani, inda a nan ne tara daga cikin asibitoci 45 da gidajen suka ƙare suke. A yau Litinin, dokar cin tara akan duk wanda ya ki saka takunkumin rufe baki da hanci da magajin gari Francis Suarez ya saka za ta fara aiki, inda za a ci tarar wanda ya karya dokar a karon farko $50, sannan a ci tarar duk wanda ya sake karya dokar $500. A yau Litinin, hukumomin Iran suka aiwatar da hukuncin kisa akan wani tsohon mai fassara wanda aka zarga da yi wa Amurka da Isra'ila ayyukan leƙen asiri, haɗe da taimakawa wajen nuna inda kwamandan dakarun juyin juya halin ƙasar ta Iran Qasem Soleimani, wanda harin Amurka ya hallaka a farkon shekaran nan. Aiwatar da hukuncin kisan Mahmoud Musavi Majid na zuwa ne yayin da miliyoyin Iraniyawa suka shiga shafukan sada zumunta suke nuna adawa kan hukuncin kisan da aka yankewa wasu matasa 3 waɗanda aka zarga da shiga wata zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati a watan Nuwambar bara. A dai jiya Lahadi, ɗaya daga cikin lauyoyin matasan ya bayyana cewa an jingine hukuncin kisan. Matasan sun haɗa da Amir Hussein Moradi, ɗan shekara 26, Sa'id Tamjidi, ɗan shekara 28, wanda direban taxi ne, da kuma Muhammad Rajabi, ɗan shekara 26, wanda ba shi da aikin yi. Jama'a a ƙasar Siriya sun gudanar da zaben 'yan majalisu 250 a yankin da ke ƙarƙashin ikon gwamnati. A jiya Lahadi, jama'ar yankin suka kada kuri'unsu a rumfunan zabe 7,000 ciki har da yankunan da dakarun kasa suka kwato daga hannun sojojin ɗan adawa cikin shekaru biyu da suka gabata. A da an tsara za a yi zaben ne a watan Afrilu, amma aka dake har so biyu sanadiyar annobar coronavirus. Mafi akasarin yankunan kasar ta Syria na karkashin ikon shugaba Bashar al-Assad, wanda ke samun goyon bayan Russia da Iran. Wannan shine karan farko da shugaban ke samun iko da mafi akasarin yankunan kasar tunda aka fara wannan yaki. A yayin da dakarun kudawa ke rike da arewa maso gabashin kasar ta Syria, su kuma dakarun yan adawa suke rike da arewa maso yammaci dake kusa da kan iyakar Turkiya. Ana dai sa ran jam'iyya mai mulki ta BAT tare da jam'iyyun da take kawance da su za su lashe zaben abinda zai ba shugaba Assad damar cika shekaru 20 yana shugabantar da kasar.
An jima kadan Hadiza za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu jihar Kaduna Najeriya, inda za a ji karin haske kan harin nan da wasu yan bindiga waɗanda aka ce sun kai sama da 100 suka kai karamar hukumar Igabe, suka kashe mutane uku sannan suka kora dabbobi. Isalawan Ikara gare ka.
Je ne dai waɗannan yan bindiga kan babura dauke da manya-manyan makamai suka afka waɗannan garuruwa, kamar da yadda wasu mazauna garuruwan suka shaidawa muryar Amurka.
Kurana alai da yabu kira kan Fulani suka kirawo cikin nanin lafi ina da yin rajuna. Mutanen nan sun kara faɗo mana da safe misalin karfe 9 na safe suna harbin mutane ba adadi da kan suna harbin dabbobi. Sun kashe mana mutum biyu a Marana, ɗaya a Zariyawa, sun tattara dabbobin da ke cikin rago yanzu koda kaza babu shi a cikin rago. Sun tafi su har abincinsu da kayan sawansu sun kwashi.
Sunana Muhammad Sinusu. Tsakani da Allah wannan al'amari ya fa fara kaiwa inda ya kai. Salin karfe 9:00 na safe wa'innan mutane suka shigo wannan gari akalla sama da mutum 120 kowannensu da manya-manyan bindigogi magazin ne kawai da sauransu su suke ɗauke da shi. Suka kirgita mutane domin majority mutane suna gona sai dai mata da yara da ba a rasa ba a cikin anguwa suka faɗo mu wa'innan yanki sun kada dukkanin dabbobin da ke wannan wuri kuma har sun kashe mutane guda uku sannan kuma sun raunata mutane daga ciki.
Hararen yan bindiga a yankunan Kano hukumomin birnin Gwari Igabi da Giwa dai na saka fargaba a zukatan manoma musamman dai game da noman wannan damuna. Inji ɗaya daga cikin mazauna yankunan Alaji da Yabu Kerawa.
Muna neman addu'ar mutanen duniya da Najeriya a taimake mu da addu'a wannan musiba ya kai mana inda ya kai. Saboda abin da ya kawo jinkirin da ɗayan mu a garukan nan kai wa'annan sojoji a kai bai taka muna dukkan garin gari kamar 100 da wani abu yanzu wallahi ya zama tarihi. Muna roƙon gwamnatin tarayya ta taimake mu ta ƙara mana yawan sojoji saboda kana zuwa gona ana farautar mutane a gona.
Sai dai gwamnatin jihar Kaduna ta ce tana ɗaukar dukkanin matakai na sirri wajen magance matsalar tsaro a waɗannan yankuna baki ɗaya. Malam Samuel Aluwan shine kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna.
Lokacin da muka samu wannan labarin nan take jami'an tsaro suka je wannan kauyukan da muka samu wannan rahoto kuma sojan ƙasa sun fatattaki wa'annan yan bindiga jadin har wa yau kuma sojan sama su ma sun kai farmaki ta sama kuma yanzu da muke wannan maganan akwai sauran matakan tsaro wanda aka ɗauka a wannan yankin baki daya wanda ba za mu iya magana akan matakan tsaron da aka ɗauka ba domin bayani ne na sirri.
Dama dai hare-haren yan bindiga a gonakin manoma da kuma maganar sace mutane na cikin matsalolin tsaron da ke damun jihar Kaduna, domin kowa ko a ranar Asabar ma sai da wasu maharan suka kai hari a yankin jan ruwa da ke kan hanyar Patrick Yakowa inda suka sace wata mace 'yar sanda da 'yarta da kuma wasu mutane guda hudu. Duk wani kokari na jin ta bakin rundunar 'yan sanda game da waɗannan hare-hare dai ya ci tura, domin kuwa na yi ta kiran mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ASP Muhammad Jaligi bai ɗauki waya ba. Na kuma tura mai saƙon waya na tafi da gidanka kuma har zuwa lokacin da rahoton ke haɗuwa bai bani amsa ba. Isa Lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida na Ikara, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Hadiza da cigaban labaran duniya.
Shugabannin tarayyar Turai sun yi hutu a safiyar yau Litinin a rana ta hudu da suke tattaunawa a kokarin ganin an cimma wata matsaya kan kasafin kuɗi dala triliyan biyu da ake so a samar don taimakawa mambobin kungiyar su shawo kan matsalar annobar coronavirus. Da tsakar ranar yau ake sa ran ci gaba da tattaunawar wacce asali ya kamata a kammala ta a ranar Asabar. Prime Minister Holland Mark Rutte ya ce shugabannin na samun ci gaba a tattaunawar. Sannan shugaban gwamnatin Austria Sebastian Kurz ya ce duk da cewa tattaunawar ta yi tsauri za mu kasance masu gamsuwa da sakamakon da zai bayyana a yau. A kwanakin da aka kwashi a wannan taro an ga yadda kasashe mafi karfin tattalin arziki da ke arewancin nahiyar Turai wato Austria, Denmark, Finland, Holland da Sweden suna sa insa da takwarorinsu na kudanci wanda suka fi fuskantar matsalar ta coronavirus suke kuma samun goyon bayan Jamus da Faransa. Su dai kasashen na arewanci suna so a saka matakan tsoke bakin aljihu a yarjejeniyar da za a kulla, yayin da su kuma sauran kasashe irin su Italiya da Spain suke so a sassauta matakan. Babbar jam'iyyar adawa a Mali ta yi watsi da wani shiri da masu shiga tsakani na yankin suka gabatar a kokarin da ake yi na kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar wacce ke fama da harharen mayakan da ke ikirarin jihadi. Masu abatakar da ake kira June 5 Movement sun yi watsi da shirin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta gabatar a ranar Lahadi, wanda ya nemi shugaban kasar Abubakar Keita da ya kafa gwamnatin haɗin kai tare da bangaren 'yan adawa. A baya shugaba Keita ya mika wuya ga wata bukata da 'yan adawa suka gabatar, inda suka nema da ya rusa kotun kundin tsarin mulkin kasar. Amma kungiyar ta June 5 Movement ta ci gaba da rike matsayinta na neman shugaba Keita ya yi murabi. Akwai kura
fama da matsalar tsaro a yankin Difa bayan ga karancin ruwan sama da ke barazana ga amfanin gona. Daga Yamai ga Salamu Muni Barma da cikakken rahoton.
Yanzu haka ana iya cewa an shayo gangarar ayyukan noma a yankuna da dama na nan Nijar, yayin da makiyaya a irin waɗannan wurare suka soma darawa sakamakon samun ciyawar dabbobi. To sai dai abun ba haka yake ba a wasu sassa na jihar Difa, inda har yanzu ake jiran saukar ruwan shifka, kamar yadda wakilin kungiyar mazaunan karkara ta platform Abdu Nino Gajango ya koka akai.
Kamar in ka ɗauki yankin arewan Gingime, kamar komin da suke arewa, kamar komin ɗin Fulatari da Ngilbaili da yankin arewan komin ɗin Gudo Mariam, har yanzu ba su samu damana ba. Alhamdulillah, daidai inda ake kudu damana bata zamna ba, an samu ruwa nan gaba ne muke tsammanin Allah yarda abun shin dabbobi zai fito kuma dabbobi su samu su shi.
Dani wannan al'amari ya haddasa tsadar rayuwa a irin waɗannan wurare, inji dan majalisar dokokin ƙasa mai wakiltar al'umar Difa Honorable Lami Mummuni Haruna.
Lalle haka ne, ce maka ta yi tsada, babu kiwo a rikin tsaro. Kasan kwanakin nan mutane da yawa sun tashi tsakanin Kintsayi da Difa sun gudo. Akwai waɗanda suka zo cikin birnin Difa, akwai waɗanda suka iso Hammaini. Don mutane fi sabilillah suna cikin halin gagani, babu noma, kiwo ba kama shi ba yanda ake so. Suna neman tallafi yanda ya kamata daga gwamnati zuwa masu hannu da shuni, ba wanda yake iyawa duka tallafa musu.
Shekaru akalla biyar kenan da yankin Difa ya tsinci kansa cikin yanayin taɓarɓarewar tsaro sanadiyar hare-haren Boko Haram, lamarin da a yau ya zama wa talakawa alƙaƙai.
Yanzu duka an ka ɗauki kasuwannin dabbobi na Difa, duk kasuwan da ka je ka tadda an kawo shanu an tsaida don a saida su. To in ka bincika yawanci shanun za a saida su ne a je a biya a amso mutane, saboda wani lokaci mutanen da ake kama makiyaya a daji ko labari kawai in an kama za a je a saida a je a kai kudi a amso. Abinda aka tabbatar da jiya Angel Kolo, kasuwan kauye a jihar Difa wanda ake ce Angel Kolo, an saida saniya naira 1,000. Dukkan kasuwannin jihar Difa haka suke. Muna roƙon Allah madaukakin sarkin da ya halitta mu Allah Ubangiji ya sauƙaƙe mana wannan abun.
Ganin irin bakar azabar da talaka kake sha a yau a wannan yanki yasa wakilan jama'ar ta difa a majalisar dokokin ƙasa so mai yunkurin kai wannan magana a gaban bangaren zartarwa.
Mutane a zo baka da dala, baka da abinci, baka da komai, a dauki dan wanka aje can cikin yace a ce sai ka kawo miliyan kaza. A zo mutane a dauko su, a zo a kashe su, waɗannan abubuwa su ne suke mana ciwo. Amma insha Allah mu da fitoci mai magana a kansa.
Yanzu haka wasu ministocin da gwamnati ta aika zuwa yankunan karkara na gudanar da zagaye domin tantance halin da ayyukan noma da kiwo ke gudana. Kamar yadda yake al'adance a wannan ƙasa, idan irin wannan lokaci na farkon saukar damana ya zagayo. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Zuwa gaida Suleiman. Daga jamhuriyar Niger kuma bari mu sake dawowa Najeriya, inda hukumomin da abin ya shafa ke shirin ɗaukar matakai kan manyan da ba su kiyaye matakan takaita yaduwar cutar korona musamman a filayen jirgin saman ƙasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim Gariki.
Some dignitaries fail to follow the protocol at our airports. We must change our behavior if we must overcome this pandemic.
Babban sakataren gwamnatin Najeriya Boss Mustapha kenan, inda ya bayyana takaicin gwamnatin kasar bisa keta doka da aka shimfiɗa a filin tashi da saukar jiragen sama a kasar don kare al'umma daga daukar cutar COVID-19 da wasu manya a cikin gwamnati suka yi. Hukumar filin tashi da saukar jiragen sama a Najeriya FAN ta buƙaci duk wani babba a kasar da ya bi dokar matakan kariya na cutar COVID-19 ko a hana shi shiga filin tashi da saukan jiragen saman kasar. Kamar yadda shugaban hukumar Captain Rabia Dudu ya shaida,
kowace ƙasa a duniya sun dauki matakan da suka ga ya dace, wanda kuma matakan nan sun zo kusan daya a ko'ina. Bambancin bai da tsakanin matakan da ke ƙasar nan da wasu ƙasashen saboda cutar guda ɗaya ce. Idan kowace ƙasa suna bin matakai, ba mu da hujja ce mu ba ma bin matakan nan. Abun mamakin da ba mu so ba shine cewa har sai ta kai ga muna daga murya muna ko kai kashe sannan za a bi matakan, saboda matakan ne masu amfani ga shi wanda ya bi da kuma sauran mutane da suke cikin filin jiragen sama da wanda ma ba sa filin jiragen sama.
Gwamnati da ta dau alwashin hukunta duk wanda ya ketare dokar matakai na kariya, sannan ana kan binciken tsohon gwamnan Zamfara Abdulaziz Yari da gwamnan Adamawa Ahmadu Umar Fintiri waɗanda ake zargi da ketare dokar matakan kariya da aka shimfiɗa a filin tashi da saukan jiragen sama a ƙasar. Kana babu wanda ya fi ƙarfin doka, a cewar ministan muhalli Muhammad Mahmud Abubakar.
An yanke hukunci duk wanda ya ki musamman mata wajen shiga jirgin sama. An samu mutum wajen biyu uku da suka yi, kuma an bayar da bincika a ɗauki matakin da ya dace. Babu wani shafaffe da mai wanda zai ki bin doka saboda shi yana ganin wani babba ne ko ya isa. Wannan abu ne da ya shafi al'umma gaba daya. Mutum daya rak wannan shafaffen da man idan ya dauka zai iya zuwa ya cutar da mutane 10 haddari ma. Kin dari nan sun kamu, Allah kadai ya san waɗanda za su iya rayuwa. To saboda haka babu maganan shafewa da mai.
A bangare guda kuma gwamnatin Najeriya ta sanar da cewa za a hana ƴan wasu ƙasashe shigowa Najeriya a wani mataki na takaita yaduwar cutar COVID-19, wanda zuwa yanzu adadin waɗanda da suka kamu da cutar ya haura 36,000, an kuma sallami mutane sama da 15,000 daga asibiti, sannan an rasa mutane 789. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Shamsiyya, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata, wanda muke bibiyar halin da ake ciki a jamhuriyar Niger bayan da mahukunta suka ba da umarnin a buɗe makarantu. Ko waɗanne irin matakai ake ɗauka? Wakilinmu Yusuf Abdullahi ya aiko mana da ƙarin bayani.
Gwamnatin da ta Nijar ta sake buɗe makarantun ne tare da ɗaukar wasu matakai na kariya daga barazanar cutar ta korona da ta yi sanadiyar rufe makarantun a baya. Alhaji Iliya Dan Malam yana ɗaya daga cikin shugabannin wata makarantar sakandare mai zaman kanta da ake kira Dan Bassa da ke da Magaram, ya kuma bayyana irin matakan da suka dauka.
Mataki da farko dai shine sa wannan takunkumin, wannan dole ne kowa yana da shi. Baka shiga daman sai da shi, in baka da shi akwai wanda aka wannan dala 20-20 kinnan sai yaro ya bada dauka sai ya shiga class. Na biyu akwai wanke hannu da ruwa da sabulu nan bakin goma kenan ga ki wanke hannu ko. Na'am, wannan shine na biyu. Na uku kuma rugurguma haka yara su gamu ri guda tattaruwa mun hana shi wannan. To kai lokacin da suke kauyuciya su gumu shi ma daga sun gamu sai su wabe. Ko a cikin kurma muna matsa sai su sa wannan takunkuma. Kuma a cikin class irin na da'a nan su cinkusu babu mutum biyu ne ko an tabar ko wani gefe-gefe ki shi ko shi kanshi musan su ya sa tahun.
To ko ya ɗaliban na Nijar ke kallon sake buɗe makarantun musamman ma waɗanda za su tunkari jarabawar ƙarshen shekara. Ga ra'ayoyin wasu daga cikin su.
Sunana Usman Mamman Abdu. Ni ne maga takarda na wannan wanga lakwal wannan makaranta wannan ta birni CS Barma Mustapha. Wannan dawowa ajujuwa gaskiya mun ji daɗi gaskiya saboda yanzu an dawo karatu za mu yi kwana 45 kuma muna nan muna gayawa ɗalibanmu su kama jiki insha Allah Allah zai taimaka kuma komai zai zama to ƙarshe.
Eh Usaini Musa Mamman Muntaka. To gaskiya dai na ji daɗi sosai da aka dawo aka kama karatu fasko ɗalibi na kirki ba so ya zamana a gida ba karatu basku vraiment abun bai man ba shi da dadi kwa.
Sunana Aliyu Abubakar Yankal CSP Kano. Gaskiya muna mujamu ma bakan hankali dala su tsaya su yi karatu sai ki tsawon lokaci ba wani mai yawa ne ba tunda yake karanta sai an kuri su tsaya su yi karatu su bar wani abun gashi.
Sunana Aisha ina fatan kowace mace ko ni ake cewa daliba ta kama jikinta dan kwanan ga 49 da suke mun saura ba wani abun gaba ne ya kamata a kama jiki in Allah ya gwada mana dubulben mu kwashe bureben mu kawai mu tare shi.
Sunana Aishatu Muhammadu Nasu. To wallahi yanzu dai
kan kare makarantun na Niger daga barazanar cutar ta corona. To sai dai daga bisani gwamnatin ta dawo kan wannan matakin to amma fa tare da gindiya wasu sharuɗa ga masu sayar da abinci a cikin makarantu.
To gaje ane je gaje sai tonfayi alejian class.
Anan wani malamin wata makarantar primary ne a birnin da magaram ke kokarin hana dalibai yin cinkoso a gaban masu sayar da abinci. Malamin mai suna Sule Musa ya bayyana irin sharuɗan da suka gindiyawa masu sayar da abinci a cikin makarantun nasu.
Da farko gwamnati ya hudu wani kuduri ya ce ba aka abinci na recreation. To yanzu daga baya an samu an gyara an daidaita amma kuma an ce akwai matakan da ya kamata a bi. Su waɗannan masu sayar da abinci matanan vendors su samu tsakanin su duka a samu distance na meter 1.5. Mu shina yau ni yara tai akan mu zo mu bi saboda kawa yaran nan mu yi ankadiran su duk wanda ya sai ma zai bar gurin ya tai kalas a kalas suke cin kansu.
To koya masu sayar da abinci yake kallon waɗannan sharuɗan.
Sunana Amina Isa. Abinda muke yi kamar mutum biyu mutum uku suke zawa su saya sai su tafi kuma duk wanda zai zo ya wanke hannun shi kuma kowa ya sa baba ta rihe huskar shi.
Hasana aka ce in mun zo mu sa gam mu wanke hannuwanmu mu kunda mu sa baba in mun kare mu sa sabulu kuma mu wanke hannuwanmu.
Hajiya Fatuma ita ce mai sa ido na ganin masu sayar da abinci a cikin makarantar Danbassa sun yi aiki da sharuɗan da aka gindiya musu.
Mu ƴan tallan cikin muke sanyo su cikin hilin lakwal a jeje a jejere don ba kusa da kusa ba. Kowa ta sa babet ɗinta a hanci sai ni ina waje tsaye tare da yaran. Kenan in yaro biyar ya zo ya saye. General ma mace uku ne miji biyu su zo su sai sai su tai kuma wasu su zo su sai su tai haka nan ne muke musu. Ina tsaye ina sa ido tunda ba mu da nisa da wani ɗan tallar da mu ba nisa kenan saboda ma mu kare dumi da suke dai kenan dole in sun sai sai su watse su tai ba mu bari su yi cinkoso su zazzamna kenan bai yiwa su zo su yi zamne su ci abinci a nan.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji ƙarshen wannan shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta daidaita mana sautin shirin Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam.
Can hakika ba da tangarda ba an lura mai ilimi shike morewa.
Yanzu kun bari mu gabatar muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu saurare kan turo mana ta email.
A
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashuwa. Yace fata na alheri BOA Hausa. Muna fatan binciken da sabuwar hukumar EFCC za ta yi a Najeriya biyo bayan koren Ibrahim Magu, Allah ya sa ta kwatanta adalci da gaskiya. Sakonmu na gaba haɗin gwiwa ne da ya fito daga Ado Salati Goma na Annabi Rijau da fatan Ado Salati Goma ga Annabi suka ce gaskiyar magana ba karaman abin damuwa bane game da yadda matsalar tsaro ke neman kawo tarnaki ga harkokin noman al'ummar mu na Arewa, domin ko a nan jihar mu ta Neja akwai dimbin manoman da ba za su samu damar yin noma ba bana saboda tsoron yan ta'adda, kuma suna da gaskiya tunda dai sai da rai da lafiya abinci ke ciwa. A ƙarshe muna roƙon Allah ya zaunar muna da ƙasar mu lafiya. Sai sakon da ya fito daga Malam Hussein Dangote Karasuwa yace salam VOA Hausa, don Allah ku bani dama da nayi kira ga gwamnatin jihar mu ta Yobe kada ya biye wa riƙon ƙwarya ya manta da mu talakawa. Da fatan wannan kuka namu ya kai ga kunnuwa da ya dace. A sakon Salihu Isa Fana cewa yayi assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ina kira ga gwamnatin Najeriya da ta gaggauta bude makarantun sakandare da na firamare domin ɗaliban makarantu sun gaji da zaman kashe wando, babu sana'a, kuma ga yunwa da ake fama da shi na tsadar abinci, kuma wannan cutar coronavirus ba mu san ranar kawo ƙarshen ta ba a Najeriya. Sakonmu na gaba daga Abubakar Kawu Girgir yace salam VOA Hausa, to dai ya kamata shugaba Buhari ya saurari kiraye-kirayen da al'umman da masana a fannonin tsaro ke yi kan sauya manyan hafsoshin tsaron Najeriya. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina yace yunkurin da wasu sojoji fiye da 300 ke yi na tuɓe kaki game da ajiye bindigogi akan dalilan fita aiki daga ransu, hakan gazawar gwamnatin Buhari ce wajen inganta rayuwar jami'an tsaro. To jama'a, ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum, godiya muke.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa a taƙaice.
Asibitoci 45 a jihar Florida da ke kudancin Amurka sun ba da rahoton cewa gadaje sun ƙare a sashen da ake kula da marasa lafiya da jikinsu yayi tsanani, wato sashen da ake kira intensive care unit a Turanci. Haka kuma a yau Litinin, hukumomin Iran suka aiwatar da hukuncin kisa akan wani tsohon mai fassara wanda aka zarga da yawa Amurka da Isra'ila ayyukan leƙen asiri. Sannan a jiya Lahadi ne jama'ar ƙasar Siriya suka kada kuri'unsu a rumfunan zabe 7,000 ciki har da yankuna da dakarun ƙasar suka kwato daga hannun sojojin 'yan adawa cikin shekaru biyu da suka gabata.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazarus Gresham wacce ta hada mana sautin ta kuma da umarni, da injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalama Si Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.
Assalamu alaikum. Da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo.